This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 6 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da babbar sallah ke karatowa, farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi ya tashi sosai a Najeriya. Lamarin da wasu masana harkar tattalin arziki ke dora alhakin akan ƴan kasuwa.
Har yanzu akwai ɗabi'un mutane da mutane za su tattara abinci su saye masu kuɗi su ɓoye sai ranar da suka gida mun fitowa da shi su fito da shi. Waɗannan abubuwa su ne matsalolin da ya sa abinci ba zai wadatu ba.
Dr. Isa Abdullahi Kashere kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. To a yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin waɗanne matakai kuke gani ya dace a ɗauka wajen rage hauhawar kayan, wato farashin kayan masarufi, musamman a lokutan bikin sallah ko Kirsimeti. Sai a kira 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wuni lafiya. Ga labaran, wani hari da dakarun kungiyar sa-kai ta Sudan RSF suka kai a ƙauyen Wadal Nura ya halaka mutane a ƙalla 100 baya ga gomai da suka ji raunuka, bisa ga bayanin jami'an yankin. Wani bayani da gwamnan Darfur Mini Arko ya yi ta kafar sada zumunta na nuna cewa mata da yara da kuma tsofaffi na daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su na baya-baya a ɗauki ba daɗin da ake yi tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kan cikin watanni 4 da ɓarkewar faɗan. Ƙungiyar gugurmayar jama'a ta Madani, wadda mai rajin kare dimokuraɗiyya ce, wadda ke bibiyar hare-hare a yankin, ta ce mayakan RSF sun yi amfani da manyan bindigogin atulare wajen kai harin na safiyar jiya Laraba, wadda ta ce hakan aikata kisan kyashi ne. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama yau Alhamis kan wata makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar Gaza, suka kashe mutane a ƙalla 33. Rundunar sojin tsaron Isra'ila ta ce mayakan Hamas da ke da hannu a harin da aka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin mabuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci. Ofishin yaɗa labaran Hamas ya yi watsi da zargin na Isra'ila, sannan ya ce sojojin na Isra'ila sun aikata abin da ya kira wani babban laifi na rashin imani kan mutanen da aka raba su da muhallansu. Sannan ya ce 23 daga cikin mamatan mata ne da yara. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Laftana Kanar Peter Lana ya gaya ma manema labarai cewa Isra'ila ba ta da wata masaniya kan cewar akwai wasu fararen hula cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Jami'ai a kudu maso gabashin Rasha yau Alhamis sun ce wani hari da jirgi mara matuƙi na Ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai. Vasily Golovik, gwamnan yankin, ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya rutsa da matatar man Novoshchensk, kuma an tsaida aikin da ake yi a wurin a yankin Belgorod na Rasha. Gwamna Yaroslav Galatkov ya ce wani jirgi mara matuƙi mai tarwatsa kansa mallakin Ukraine ya afka ma wani depo ɗin mai a Staro-Oskal. Wani harin kuma na jirgi mara matuƙi har ila yau ya lalata wani wurin hada-hadar kayan gona a Belgorod, a cewar Galatkov. ma'aikatar tsaron Rasha yau Alhamis ta ce ta cafko wasu jirage marasa matuƙa shida na Ukraine a sararin saman Belgorod da kuma 13 a sararin saman Crimea da Rasha ta mamaye. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wasu sabbin mambobi yau Alhamis na wa'adin shekaru biyu a kwamitin sulhu mai kunshe da ƙasashe 15 bayan wata ƙuri'a ta musamman. Sabbin mambobin wato da Denmark da Girka da Pakistan da Panama da kuma Somalia. Wa'adinsu zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2025. Zaben na shekara-shekara kusan dai cika ka'ida ne kawai na tabbatar da mambobin da tuni aka amince da su daga matakin yanki. Wannan shekarar dukkan 'yan takarar biyar sun tsaya ne ba tare da fuskantar kalubale ba a wani yanayi da ake kira clean slate ko bayyananar dama, amma duk da haka sai an samu sulisi biyu na ƙuri'un kafin a yi nasara wanda dukkaninsu sun samu. Yau Alhamis a gaɓoɓin ruwan arewacin Faransa, shugabannin ƙasashen yamma sun yi ta hidimar tunawa da shekaru 80 da ƙaddamar da shirin D-Day na ceto Turai daga mamayar Turawan Nazi. Suna kuma masu sane da yakin da ake wato aka kwashi shekaru sama da biyu ana yi a ɓangaren Turan a yanzu biyo bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Shugaban Amurka Joe Biden da Sarki Charles na uku na Ingila da Prime Minister Canada Justin Trudeau, masu wakiltar manyan ƙasashe na gamayya, sun yi jinjina matuƙa ma sadaukar da kai da dubban sojoji suka yi a gaɓoɓin ruwa masu cike da yashi, haka zalika a tsaunukan Normandy a kasari nesa daga ma ƙasashensu inda suka fuskanci ɓarin wuta mai tsanani daga Jamus. Mun tuna da darasin da muka yi ta koya akai-akai a tsawon karnoni, dole fa ƙasashe masu ƴanci su tsaya kuma su kalubalanci tsarin zalunci tare, a cewar Sarki Charles na uku a dandalin tunawa da rana ita yau na Versurmel wanda gaɓar ruwan Gol inda sojojin Burtaniya suka sauka ke gangaransa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da hukumar kididdiga ta NBS a Najeriya ta fitar ya ce farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi ya yi tashin gwauron zabi, inda ya haura akalla kaso 141 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan hauhawar farashin, wasu masana harkar tattalin arziki na ɗora alhakin akan 'yan kasuwa. Wakiliyar muryar Amurka Raƙayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A rahoton da ta fitar, hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta ce farashin kayan masarufi a ƙasar sun yi tashin goron zabi idan aka kwatanta farashin su da shekarar da ta gabata. Kayayyakin da farashin su suka tashi a watan Afrilun bana sun hada da shinkafa, gari, wake, tumatur, albasa, burodi, nama da dai sauransu, wanda jimlar su ya kai hauhawar farashin kayayyaki da kaso 40.5. Rahoton na NBS ya kara da cewa farashin shinkafa ya tashi da kaso 156 idan aka kwatanta shi da farashin sa a shekarar ta 2023, inda ake siyar da kilo ɗaya akan naira 547, yanzu kuma ake siyar da kilon akan naira 1399. Sai kuma farashin garin kwaki da ake masa lakabin sai ta ɓaci ake nemansa, wanda shi ma farashin sai ta shi da kaso 135 idan aka kwatanta da shekarar 2023, wato daga naira 363 zuwa naira 1554. Sai kuma farashin tumatur da ya tashi da kaso 132 idan aka kwatanta shi da farashin sa a shekarar 2023, daga naira 485 zuwa naira 1123. Shi ma farashin wake ya yi tashin da bai taɓa yi ba inda ya karu da kaso 125 a shekarar da ta gabata. Da farashin waken an sayar da shi akan naira 616, yanzu kuma farashin sa ya kai 1388 akan kowane kilo. Yan Najeriya da yana bayyana takeicin su game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da tashi a kasar.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwa sun riga sun dami a Najeriya. Kasan nan addu'a take bukata ko muna yi daidai gurgudu. Ya kamata shugaban kasa ya kalli mutane da izin rahama. Ana sayan yanzu buhun wake naira 140, yanzu ana sayan buhun safarin shinkafa naira 80. Ina magana?
Sunana Abubakar Haliru. Yanzu ga gari nan the first abin nan buhun da na sayo na sawo shi 42, na saki ya kare na je na sawo shi 55, ya kare na gina sawo shi 65. Garin kwaki wanda yake is farm product kuma namu ne a kasa, kuma bai da wani packaging wanda za a ce yana da zai kara miki kudi, kuma bai da chemical, bai da wani abun da zai. To yanzu last one da na sawo shekaran jiya 75 na sawo shi. Kullun abun harhawa yake, kuma ni ban je na ga ba wani dalilin karin nan.
A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, ya daura alhakin hauhau farashin kayayyaki a kasar ga 'yan kasuwa.
Har yanzu akwai ɗabi'un mutane da mutane za su tattara abinci su saye masu kuɗi su ɓoye, sai ranar da suka ga mun fitowa da shi su fito da shi. Duk waɗannan abubuwa sun daɗa ɓata yanayi. Waɗannan abubuwa su ne matsalolin da ya sa abinci ba zai wadatu ba, kuma har yanzu ana smuggle ɗin abinci ana fitar da su wajen Najeriya.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar na ci gaba da hankorin ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta ɗauka domin kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Ruqayyah Basha, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari akan ranar muhalli ta duniya.
Lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin muhallinmu da kuma yanayin mu da yake canjawa sakamakon gurɓata muhalli.
Tasirin gurɓatacciyar iska wa muhalli.
Masana'antu da muke amfani da shi sukan cire iska gurɓatacce.
Ƙarin takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba wa motoci masu amfani da lantarki.
Wannan matakin da Joe Biden ya dauki kar ya sa su kuma su yi irin wannan policy, saboda yana iya kai mu ga rushe ababen da muka gina na yaki da dumamar yanayi
da kuma tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar dan adam.
Zai yi adamun mutum, zai yi adama mama gari ko alkarya gabaki da matsala.
A shekarar 1972, karin farko Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 5 ga watan Yuni a matsayin ranar muhalli ta duniya da zimmar wayar da kan al'ummar akan matsalolin da ke addabar muhalli. Taken ranar na bana da aka karrama jiya Laraba ya ta'allaka ne akan farfado da darajar ƙasa ta yadda za ta samu kariya daga zaizayar ƙasa da fari. Lamarin da Al-Amin Ibrahim Al-Amin, mataimakin shugaban kungiyar Ecologistics Integrated Limited, ya ce akwai sauran aiki a gaba.
Ra'ayina shine lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin muhallinmu da kuma yanayin mu da yake canjawa sakamakon gurɓata muhalli da kuma yanda muka yi kunnan uwar shegu da al'amuran da suke faruwa a muhallinmu. Akwai buƙatar a ƙara ƙaimi sosai. Abubuwan da gwamnati take yi ya kamata a canja yanda ake yin abubuwan da kuma yanda ake kallon abubuwan. Sannan abu na biyu, ya kamata mu sani cewa haƙƙin kula da muhalli ba na gwamnati ne ba kawai, shine wani bangare da mutane da yawa ba sa fahimtar abin. Haƙƙin kula da muhalli naki ne, nawa ne, namu ne, na al'umma ne gabaki ɗaya. A Najeriya za ka tarar da kamfanona ba su damu da yanayin muhallin da inda suke gudanar da kasuwancinsu ba. masu gidaje ba su damu da yanayin mahallinsu inda gidajensu yake ba. An bar komai cewa sai gwamnati za ta yi, so gwamnati gaskiya ba za ta iya komai ba. Zan iya tuna maki gwamnati shekara kaman 4 ko 6 baya ta yi wani alkawari za ta farfado da miliyan 4 na hekta na ƙasa wadda ta zaizaye sakamakon kwararowar hamada. Akwai kungiyoyi na gwamnati da suke yin ayyuka daban-daban, jahohi suna yin ayyuka daban-daban, amma inda za ki samu kididdiga na abin da aka samu aka yi, alkawarin da Najeriya ta yi shi ne kafin shekara 2030. Idan ki duba za ki ga daga nan zuwa shekara ta 2030 shekara bai wuce 6 bane ya rage. So in kin koma kuma ki dauki kididdigan abin da aka yi na wannan alkawarin da Najeriya ta yi, za ki tarar da bana tunanin an yi ko da hekta miliyan 2 a yanzu halin da ake ciki. Babu ma wata tsayayyar kididdiga wadda za a nuna ga ma inda aka ga ma adadin abin da aka yi.
Shi kuma Dr. Babaga Dabuso, malami a tsangayar kimiyyar ilimin ƙasa a jami'ar jiha ta Yobe, ya yi ƙarin bayani ne akan abubuwan da suke gurɓata muhalli bayan sare itatuwa.
Shi dan adam kullum yana so ya inganta rayuwar shi ne, shi yasa za a samu dazuzzuka sare itace sai a yi masana'antu, a yi gidaje, a yi hanyoyi da sauransu. Masana'antu da muke amfani da shi wanda muke kiransu kamar manufacturing industries sukan cire iska gurbatacce. Bayan haka kuma abubuwan hawa da muke, motoci ne, jiragen kasa ne, jiragen sama ne, hatta da generator da muke amfani da shi lokacin da bamu da wuta, duka suna gurbata mana yanayi because suna cire wani hayaki da ake cire shi carbon monoxide. Abubuwan da suke gurbata iska suna da yawa, yadda kika faɗa, yanzu kamar yawan shara a zo a jirge shi a bakin titi ba tare da ana samun lokaci ana kwashe shi akan lokaci ba, shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke gurbata iskan da muke shaka. Don duk lokacin da bani adama suka yi yawa ko kuma suna wuri, dole suna generate na abin da ake ce da shi da refuse, shara kenan. So shara in har aka zo ana ta jirge ta ko akan titi ko inda bai dace ba ko a cikin magunaran ruwa, to wayannan sukan yi tasiri a bata iskan da ɗan adam yake shaka.
A nasa ɓangaren kuma, Dr. Idris Muhammad Liman, babban likita a asibitin ƙasa na Najeriya a Abuja, ya yi bayani ne akan tasirin gurɓatacciyar iska ga lafiyar ɗan adam.
Gurɓatacciyar iska zai iya damun mutum, zai iya dama mama gari ko alkarya gabaki ɗaya matsala. Ya danganta da girman gurɓatacciyar iska. Idan mutum yana cikin daki ne ko yana cikin sarari wajen da babu iska, ya haɗe da zai samu iskan shaka da yake shigowa, kuma iskan da carbon dioxide da yayi exhaling zai fita, sannan ya samu lafiya ba, to kaga wannan mutum ɗaya ne da yake wannan wajen zai sama. Amma in ya gida ne gabaki ɗaya, to kowa da yake gidan zai iya damun shi. Idan kuma gari ne, misali a ce lokacin azo, to kaga azo ba za a ce a gidan wani kadai yake ba, baya gidan wani kaza a gari ba, to wannan gari gabaki ɗaya zai iya damun mutum. Idan ya zama mutum bai samu ikan shaka mai kyau ba har ya kai tsawon lokaci, to ya danganta da sukuni da yake da shi na ainihin iskan shaka da ke wannan wurin da yake, musamman kamar a daki. In an rasa iskan shaka bai jima ya kai a ce kwana ɗaya biyu, mutum yana da rai, ba zai iya mutum zai iya mutuwa.
A ci gaba da bayani akan irin tasirin da ƙarin takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba wa motoci ƙirar China masu amfani da lantarki, Malam Muhammad Jafaru Ɗankwabiya na Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi jan hankali ne ga sauran manyan ƙasashe da su guji bin sahun Amurka akan wannan dokar, domin yin hakan zai jawo koma baya ga irin faɗi-tashin da duniya take ta yi domin ganin an shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Sauran dai manyan kasashe kaman Japan, kaman sauran European countries, Germany da France da sauransu, kiran da mu muke musu no shine alkawalin da aka yi ma sauran kasashen da ba su da karfi tattalin arzikin, ai musu alkawalin cewa za a taimaka musu su shiga cikin amfani da makamashi masu sarrafaffun makamashi. To amma hal ila yau ba mu ga aikin da aka yi kan alkawalin da aka yi ma wayannan kasashe ba. Sannan kiran da nake ma sauran garuruka shine wannan matakin da Joe Biden ya dauki, kar ya sa su kuma su yi irin wannan policy, saboda yana iya kai mu ga rushe ababen da muka gina na yaki da dumamar yanayi. Sauran kasashen kuma Afrika baki daya, mu Allah ya yi mana arzikin rana da za mu iya mu yi amfani da ranan wurin samun lantarki na solar system. A lura da wannan, muna da iska wanda za mu iya mu use mu yi amfani da shi wurin samun lantarki wurin nomanmu, saboda mai muftama amfani da man fetur da sauran kayayyakin da ke kai mu ga dumamar yanayi.
Mai sauraro, baki ɗaya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai yi mana aron rai, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Babagana Boso, Al-Amin Ibrahim Al-Amin, Muhammad Jafaru Dankwabiya da Dr. Idris Muhammad Liman, da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a wani sabon shirin.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar madanku, kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin wani mataki kuke gani ya dace a dauka wajen rage hauhawar farashin kayan masarufi musamman a lokutan bikin sallah. Sai a kira 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Niger? Malami daga Niger, ko kana tare da mu? To ina ga layin malami ko malama daga Niger ya sami yar tangarda. To jama'a dai, kamar yadda kuka ji yau, muna tattaunawa ne akan matakin da kuke gani ya dace a dauka wajen rage hauhawar farashin kayayyakin masarufi duba da yadda farashin ke kara hawa. Ga malami daga Niger ya dawo yanzu. Salamu alaikum, na Niger ko kana tare da mu? Malami daga Niger, to ina ga dai malamin nan daga Niger har yanzu yana fuskantar tangarda da wayar shi. Amma kamar yadda kuka ji a rahoton da ya gabata, wata kididdiga ta ce an samu hauhawar farashin kayan abinci, shinkafa, masara da sauransu kusan da akalla kaso 141% idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Shin yanzu da sallah ke karatowa, me kuke gani ya kamata kuma a yi? Mun samu kira daga Katsina.
Yawa, abin da ya kamata mu a ganin da muke yi, ya kamata a yara dai iyayensu su ja kunnensu game da wasu abubuwa. Kuma ɓangaren kayan masarufi, ko muna roƙon gwamnati ta ƙara sassautawa mu wanda suke masu albashi, ko da watan baki da suka bata taimaka ta ba su albashinsu domin su samu shiga sayan kayan masarufi.
Ka ce iyaye su ja kunnen ƴaƴansu, kamar ta wani ɓangare kenan, koko akan wani dalili?
Yawa, kamar ɓangaren da yara da irin wani wasanni na banza da wasu da suke ta idan sallah ta zo, da kuma wasanni a kan wannan babura da sauransu da suke yi. To a kan wani nufi ce ya kamata iyayen yara su ja kunnen.
To madalla malami daga Katsina, mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma mun samu wani kira daga... Salamu alaikum, daga ina ake kira? Daga Adamawa.
Eh, Shatima Dauda ne daga Adamawa State. Ina magana a game da hauhawar farashin, na gaskiya muna son gwamnati ta rage mana farashin na ta sa price control.
Muna jan kamalan shi Tima Dauda.
Ba sai sallah ba, ma ba sai sallah ba, gaba ɗaya kawai abubuwan hauhawa din yayi yawa. Hauhawan yayi yawa, gwamnati ta duba dan Allah, ba sai sallah kaɗai ba.
To Malam Shatima Dauda, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Yawa, abin yayi yawa, yafi karfin talaka madam. A roka mana gwamnatin Allah ya sa suna ji musu, dan roka mana da Allah. Awon yayi yawa.
To mun gode Malam Shatima. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna.
Kana jin Adamu Jeje.
Adamu Jeje
kenan garin Jaji a nan Kaduna Najeriya.
To muna jin ka malam Adamu.
Ni a gidan nake gani zai kawo saukin hauhawar farashi a lokacin ibadun nan namu. Misali sallah karama babba da kuma lokacin Christmas. Ba shakka shine yana da kyau a ce ita gwamnati ta bijiro da wasu tsare-tsare wanda zai ƙara sauƙaƙawa ga al'umma. Ba shakka shi ya haifar da wannan. Amma idan kuka duba mu Najeriya tun kusan shekara ɗaya nan da ta gabata da tun ƙarin kuɗin mannan da aka yi ko ci da tallafin mai, wallahi kullum abubuwa tsada yake. Ga rurugu wanda kika ci sai za ta ce ta ɓaci ake neman shi, wallahi da ya zama gwal. Tunda mubin shi akai 1,600. To fata mu dai gwamnati ta hannu a kai daga Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin Jaji a Kaduna Najeriya. Na
to mu ma mun gode Malam Adamu Jeje. Yanzu kuma za mu je Yalwan Shandam. Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga jihar Plateau?
Usman Hassan Yalwan Shandam.
To muna jin ka Malam Usman.
Usman Hassan Yalwan Shandam.
Muna jin ka
Malam Plateau.
To menene ra'ayinka game da maudu'in mu na yau?
Maudu'in da ya kamata gwamnati ta ga tausayin ta taimaka mana a rage mana wannan tsadar rayuwar da ake ciki a duba ma talakoki na baya.
To mun gode Malam Usman Hassan daga Yalwan Shandam a jihar Plateau. Yanzu kuma za mu je Nasarawa.
To alhamdulillah, Bashir Tela ne daga nan Latin Bari-bari.
To Bashir Tela, muna jin ka.
Wallahi sai dai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda a gaskiya talaka a Najeriya na cikin wani yanayi, kuma hawa-hawan haka ne. Yau ka je kasuwa farashin yau daban na gobe daban, kullum na abin yana ta hawa-hawa. To gaskiya yin kasuwa su yi tsoron Allah. Sannan kuma gwamnati ya kamata a shigo wannan lamarin, a sa ƙa'idaddun farashi, price control, wanda yana tunanin gwamnati za ta yi hakan hata zai taimaka. Sannan maganin mantokin shi yana ɗaya daga cikin abin da ta kawo wannan hawa-hawa. Sannan gwamnati ta rage yawan haraje-haraje, saboda yin kasuwa suna saya kaya kafin a kau kayan da yake. An riga an karbi makudanin kudade a hannun direbobi. To dinga dole a samu hawa-hawa. Muna fatan dai gwamnati za ta duba wani al'amari da su ma 'yan kasuwa da shugabanninsu. Allah ya kawo mana sauki. Bashir.
To mun gode Bashir Tela daga Nasarawa. Masu sauraro, a nan za mu dakata ɗaukar wayar mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, wani hari da dakarun kungiyar sa kai ta Sudan RSF suka kai a ƙauyen Wadal Nura ya halaka mutane aƙalla 100 baya ga gumai da suka ji raunuka, bisa ga bayanin jami'an yankin. Wani bayani da gwamnan Darfur Mini Arkur ya yi ta kafar sada zumunta na cewa mata da yara da matsofaffi na daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Na baya-baya a ɗauki ba daɗin da ake yi tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kan cikin watanni 4 da yaƙi ya ɓarke tsakaninsu. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama yau Alhamis kan wata makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar Gaza, suka kashe mutane aƙalla 33. Rundunar sojin tsaron Isra'ila ta ce mayakan Hamas da ke da hannu a harin da aka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin maɓuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci. Jami'ai a kudu maso gabashin Rasha yau Alhamis sun ce wani hari da jirgi mara matuƙi na Ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.